Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin gidajen rediyo amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM da Dalol FM, Sainiya, da kuma tashar mu da ke ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai, sai kuma Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu a kodiyo shaka so hakan a shafin mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan yammaci. Yau Alhamis 4 ga watan Oktoba shekarar 2018. Yusuf Aliyu Harandane tare da abokin aiki na Grace Alheri Audu da sauran abokan aiki muke muku barka da warhaka daga nan birnin Washington DC. Da farko ga kanin labarai.
Yankin Sulawesi na tsakiyar ƙasar Indonesia ya soma ɗaukar matakan warwarewa daga masifar girgizar ƙasa da malalowar teku da ta tsunami da ya janyo asarar rayuka. Yanzu haka Melania Trump, matar shugaban ƙasar Amurka, tana Malawi, ƙasa ta biyu da za ta ziyarta a rangadin da take yi a wasu ƙasashen Afirka. Kana alƙalin wata kotun tarayya ta Amurka ya jawa gwamnatin shugaba Donald Trump birki daga yunkurinsa na janye damar aiki ga waɗansu ƙasashe.
Kanin labarai kenan kuka saurara. Ya zuwa yanzu dai ana a siyasa da ke ci gaba da ke ɗaukan hankali a Najeriya, wanda hakan ya sa muke da rahoto Mahmud Ibrahim Kwari ya duba mana matsalolin sauye-sauyen jam'iyyu na 'yan siyasa.
Saboda haka an ce gani ga wani ya isa wani tsoron Allah. Saboda haka ni tunani na shine idan na zauna a cikin jam'iyyar nan ban tafi ko ina ba, yafi min daraja.
A jihar Niger ma bata canza zani ba, inda wasu 'yan siyasa ke ganin ba a yi musu adalci ba. Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana da rahoto akan haka.
Magudi ya ce sai ya je kotu, amma mu har ga Allah ba mu yi haka ba. Mu dai mun fita mun yi campaign ko ina ba inda ba mu je campaign ba.
Akwai mu da kuma shirin bango, amma duk kafin nan sai a gyara zama don aji yanda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Yankin Sulawesi na tsakiyar ƙasar Indonesia ya soma ɗaukar matakan warwarewa daga masifar girgizar ƙasa da malalowar teku ta tsunami da suka afka mishi, abinda ya janyo asarar rayukan mutane sama da 1,400. Izuwa yanzu dai an maido da wutar lantarki a garin Palu, birni mai mutane kamar 370, wanda kuma shi ne ya fi jin jiki daga masifun. Haka kuma an bude shaguna, wayoyin tarho sun dawo, kana kuma an so maganin tashi da saukar jiragen sama daga babban birnin jirgin saman ƙarin, wanda shi ma dai ya lalace sosai. Haka kuma yayin da kayan agaji ke shigowa sana hankali, hukumomi na ƙara ɗaukar matakan tsaro don hana wasoso da wasu mutane suka fara yi a sanadarin ƙarancin abinci, wato sanadiyyar ƙarancin abinci da ruwan sha da suke fuskanta. Jami'an mutane da suka mutu da hukumomi suka bada a yanzu dai ita ce mutane 1,424, yayin da wasu mutane 70,000 suka rasa muhallansu. Yanzu haka Melania Trump, matar shugaban ƙasa Amurka, tana Malawi a yau Alhamis, ƙasa ta biyu da take ziyara a rangadin da take yi na wasu ƙasashen Afirka. Da saukata birnin Lilong, Melania ta je ta ziyarci wata ƙaramar makarantar firamare wacce ke da ɗalibai kamar 8,000, amma malamai 77 ne kacal. Ta ma zauna ta kalli yaran suna ɗaukar darasin koyon Turancin Ingilishi, kuma daga bisani ta zanta da malaman makarantar. Matar shugaban ƙasan Amurkan ta zo da tsarabar da fada White House ta baiwa 'yan makarantar, wacce ta haɗa da jakkuna, alli da kuma kwalayen ƙafa. Haka kuma an ce ita ma hukumar raya ƙasashe ta Amurka, wato USAID, tana shirin ba da kyautar tarin littattafai ga wannan makaranta. Alƙalin wata kotun tarayya na Amurka ya jawo gwamnatin shugaba Donald Trump birki daga yunkurinta na neman janyewa damar da hukumar ta baiwa mutane kamar 300,000 yan asalin kasashen Haiti, Sudan, Nicaragua da kuma El Salvador na su zauna su kuma yi aiki a Amurka. Dama karkashin dokokin Amurka akwai shiri mai suna TPS da aka yi wa da ake bada izinin zaman wucin gadi ga mutanen da suka fito daga kasashen da ke fama da rashin tabbacin tsaro. Al'umma su kuma ko kuma gwamnatocinsu ba sa iya tabbatar da lafiyar mutanen da ke son komawa gida a sanadiyar afko wasu masifu na Ubangiji. Idan kuma aka ce an soke wannan dama ta TPS ta bazu, mutane da abin ya shafa kan iya fuskantar matsala a mai da su kasashen su na asali. Dangane da hakan ne alkali Edwin Chen na kotun tarayya da ke jihar California a yau jiya Laraba ya yanke hukuncin cewa janye wannan kariya ta shirin TSP ya baiwa mutane da iyalansu zai iya jefa su cikin matsananciyar wahala, saboda haka ya haramta wa gwamnati janye kariyar. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Netherlands tana zargin Rasha da kai mata hare-hare ta hanyar intanet da ya hada da kai hari kan cibiyar haramta amfani da makamai masu guba da ke a birnin Hague. Jami'an kasar Netherlands sun bayyana yau Alhamis cewa sun kama jami'an leken asirin Rasha guda hudu da na'urar leken asiri kusa da calkutar cibiyar a watan Afrilu, suka kuma kore su. Cibiyar dakila amfani da makamai masu guban tana gudanar da bincike ne kan gubar da aka sawa wani jami'in leken asirin Rasha a Birtaniya. Rasha dai ta musanta cewa tana da wata alaka a sawa Sergei Skripal guba, yayin da jami'an kasar Netherlands suka ce babu tabbacin ko kutsen da aka yi ta hanyar sadarwar intanet yana da alaka da binciken da ake gudanarwa. Birtaniya da Australia suna zargin Rasha da gudanar da ayyukan intanet da ake tababa a kai, tare da bayyana cewa jami'an Rasha sun kai wa cibiyar hana shan miyagun kwayoyi da kuma zaben shugaban kasar Amurka hari a shekara ta 2016.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yan siyasa a baki ɗayan Najeriya da aka yi wa ba daidai ba sukan canza shiga daga wata jam'iyya zuwa wata akan dalilai daban-daban. Akan haka yasa Mahmud Ibrahim Kwari ya hada mana rahoto don duba da irin koma bayan da hakan kan iya haifar ga tafarkin siyasa.
Tun bayan da Najeriya ta koma tafarkin demokradiyya kusan shekaru 20 da suka shuɗe, manya matsakaita da kananan 'yan siyasa ke sau sheka daga wannan jam'iyya zuwa waccan. Na baya-bayan nan sun hada da gwamnan Sokoto Aminu Tambol da sanata Suleiman Hunkuyi da sanata Bukola Saraki da Honorable Yakubu Dogara da Alhaji Ahmad Musa Ebeto tsohon jakadan Najeriya Afirka ta Kudu, kana da kuma sanata Rabi Musa Kwankwaso, dukkanin su daga jam'iyyar APC zuwa PDP, yayin da sanata Godswill Abio ya kaura daga jam'iyyar PDP zuwa APC. Bayan sauyin shiga, wasu daga cikin 'yan siyasar kan yi katari su dace bukata ta biya, wasu kuwa su samu akasin haka. Dr. Ahmad Salik tsohon dan majalisar tarayya ne daga jihar Kano.
Lokacin da na fara siyasa a shekara ta 2002, Allah ya gani a jam'iyyar PDP na fara, amma akai primaries ba mu yi nasara a jam'iyyar PDP ba. Muka tsallake muka koma jam'iyyar ANPP a lokacin. Muka je majalisa har sau biyu. Barin da muka jam'iyyar PDP a lokacin mun barta ne bisa ga mun gaba a mana adalci ba. Bayan da haka bayan mun zauna mun je majalisa har sau biyu, again a nan ma muka yi karo da wani rashin adalci a jam'iyyar ANPP. Muka tsallake muka dawo jam'iyyar PDP a shekara ta 2010, wanda har yanzu muna cikinta. Mun yi takara shekara ta 2011, ba mu yi nasara ba. Amma saboda ba ma zargin kowa da rashin adalci a PDP, shi yasa muka zauna. Shekara ta 2015 muka sake tsayawa takara. Allah ya sa muka haye primary, amma ba mu ci general election ba. Ba mu zargi kowa da rashin adalci ba. Don haka har yanzu muke cikin jam'iyyar PDP. Da muka bar jam'iyyar ANPP muka dawo PDP. Duk da farko a shekara ta 2011 ba mu ci primary a PDP ba, amma ba mu bari ba mun koma wata. Saboda na gamsu da yadda aka gudanar da harkar primary a PDP a shekara ta 2011.
Sai dai masu iya magana kan ce ba duka aka taru aka zama ɗaya ba. Senator Masaudu El Jibril Dogwa dan jam'iyyar PDP ne cin kafa ta shekaru 20 baya.
Ni na gamsu da cewar tsalle-tsalle a siyasa ba za ta haifar da masu tsallen wato dami ido ba, kuma baya taimaka demokradiyyar mu a Najeriya a yanzu. Gani na zamana a cikin PDP ya fi mun dandanga tsalle-tsalle, saboda duk inda na kama hanya na tafi na tafi a matsayina na sabo ne. Saboda haka na zauna a cikin jam'iyyar PDP, zan kuma ci gaba da zama a cikin jam'iyyar PDP, mu yi kokari mu gyaran da ya kamata mu yi a cikin ta. Banda wannan, kullun dan adam yakan yi karatun baya, akwai waɗanda suka bar waɗansu jam'iyyun da suka koma waɗansu jam'iyyun, yaya aka gudanar da su ko yaya suke ji? Saboda haka an ce gani ga wani ya isa wani tsoron Allah. Saboda haka ni tunani na shine idan na zauna a cikin jam'iyyar nan ban tafi ko ina ba, yafi min daraja. Duk rigimar da zamu yi mu zauna a cikin ta mu yi, daga baya abin zai zama tarihi.
Amma a cewar masana kimiyyar siyasa, ba ga nuna rashin akida, sai sheka ko kuma tsalle daga wannan jam'iyyar zuwa waccan na haifar da mummunan koma baya ga tsarin demokradiyyar Najeriya.
Idan kaga ana shige da fice daga wata jam'iyya zuwa wata jam'iyya, wannan yana nuna maka cewar demokradiyyar wannan kasar ko wannan al'umar bata balaga ba. Na biyu kuma akwai maganar rashin aqida. Ita jam'iyyar ko su jam'iyyun ba a dasa su bisa cewar a gina aqida a cikin zukatan shugabanninsu da kuma zukatan mabiyansu ba. La'alla kowa ina yi ne da burin dan wata bukatar sa ta biya shi na karan kansa, kamar a Amurka ko a Japan ko a Ingila ko a wuraren da aka ce sun yi karfi demokradiyyar su ta balaga, ba za ka ji ana irin wannan ba. Bilhassalu ma za ka tarar bibiya take yaya da jikoki, wato iyali kaza ko kuma gidan suwana kaza a tunda suka taso nan jam'iyyar demokrat suke.
Dr. Abati Bako kenan, masanin siyasa da kuma lamuran demokradiyya a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
To madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwali. To har yanzu dai muna tarayyar Najeriya, inda a jihar Niger 'yan majalisun tarayya ke korafe-korafe dangane da zaben fidda 'yan takara da aka yi. Mustapha Nasiru Batsari ya aiko muna da wannan rahoton.
Kawowa yanzu dai jam'iyyar APC bata ayyana sakamakon zaben fidda gwani na masu neman mukaman majalisar dattawan Najeriya daga jihar Niger da aka gudanar a ranar talatan nan da ta gabata. Kodayake dai a sakamakon bayan fage na nuna cewar dukkanin 'yan majalisar dattawan jihar Niger da suka nemi tazarce sun sha kai. To amma sanatocin sun yi watsi da sahihancin zaben, domin kuwa sun ce yana ciki da magudi da aringizan ƙuri'u. Da farko ga shugaban kwamitin labarai na majalisar dattawan Najeriya, Sanata Aliyu Sabi Abdullahi, mai wakiltar Niger ta Arewa.
Eh, matsayina shine gaskiya ina cir da wannan zaben abubuwan da suka faru a wannan wurare. Don gaskiya ana fahimta ban taɓa tsammani haka zai faru, kuma abun bakin ciki ne gare ni a matsayina na ɗan faci.
To shi ma dai shugaban kwamitin shari'a a majalisar dattawan Najeriya, Sanata David Umaru, mai wakiltar Niger ta Gabas, bai sha da daɗi ba, domin kuwa ga abin da yake cewa.
Well, matsayina kamar yadda na faɗa, kuma kamar yadda na riga na nuna, ban amince da wannan zaɓen ba, kuma na riga na fara ba da kokena. Na ɗauki matakai wanda na miƙa koke ga waɗanda ya kamata a miƙa.
Honorable Shehu Sale Rijau na ɗaya daga cikin 'yan takarar majalisar dattawan a yankin Niger ta Arewa, shi ma ya koka. To amma a yayin da waɗannan sanatoci ke korafi, ana shigefen ɗaya daga cikin masu neman mukamin kujerar sanatan a yankin Niger ta Gabas, Alhaji Sani 313, da ke ganin haske a sakamakon zaben, ya ce zaben ya tafi daidai kamar yadda ake bukata.
Magudi ya je sai ya je kotu, amma mu har ga Allah ba mu yi haka ba. Mu dai mun fita mun yi campaign ko ina ba, inda ba mu je campaign ba, har ana gobe zabe mun fita neman jama'a su anshe mu kuma jama'a sun anshe mu.
Jam'iyyar ta APC dai ta ce duk wani mai korafi ya rubuto ma ɗan kwamitin zaben da aka turo daga Abuja, kamar yadda shugaban APC na jihar Niger Injiniya Muhammad Imam ya ce damun ta wayar salula.
Na'am, yanzu din ce da aka gama zaben har ya zuwa yanzu.
Ana kula da bawurare suna da nisa.
Yanzu zo shi a tsara na samu sakamako.
Insha Allah zo.
A yanzu dai kallo ya koma ga ɗan kwamitin zaben domin ganin yadda sakamakon zai kasance a cikin wannan yanayi na korafe-korafe. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Toma Dalla Mustapha Nasiru Batsari. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu na cewa karfe 11:16 na safe. Ga shirin mu na gaba wanda zamu maimaita muku.
Masu sauraron sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Professor Awalu Umar Gajida, mataimakin shugaban asibitin koyarwa ta Malam Aminu Kano da ke Kano, Najeriya, zai ci gaba da kokarin amsa tambayoyin da aka masa a wannan filin.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wa alaikum. Sunana Hadiza Umar daga Kano, Najeriya. Ina tambaya ne a game da yanayin ciwon kai haka. Kamar kusan tambayar wani ƴar uwa ta da kai yanzu da ciwon kafa, yarinya ce ta karama a tafi shekara 10 ba ta gama da wannan yanayi. To shi ne an yi da magani ta kan an dai kasu lokaci ana zuwa asibiti ana karɓar magani. Babu sauki ne ne kuma abin da ya kani kenan. To shi ne nake so na ɗan ƙarin bayani abin yadda zan samu fita a
kan. Eh, to ciwon kai ne ba wani ɓari ba ne ko?
Eh, ciwon kai ne gaba ɗaya.
To da kuma kika ce ciwon kafa?
Eh, da kuma ciwon kafa yarinya ce karama take fama da yanayi.
To professor, wace ansa zaka ba?
To malama Hadiza, yarinya ya shekara 10 tana ciwon kai da ciwon kafa. Yawanci dai mu a nan kasashen mu masu zafi wanda Najeriya tana ciki, in yaro yana fama da ciwon kai abin da ake fara tunanin ciwon zazzabin cizon sauro. Saboda haka daga dukkan alamu mu a nan in aka fara tunani kuma shi ma yakan ba da ciwon gaɓoɓi ne daga cizon sauro. Saboda in har an je asibiti za su fara gwadawa su gani cewa shin wannan ciwon kan na zazzabin cizon sauro ne ko ko ba shi bane ba. In shi ne za a ba da maganin zazzabin cizon sauro kuma cikin ikon Allah za a warke. Bayan nan kuma akwai kariya akan so a riƙa kwana a cikin gidan sauro ɗin nan musamman wanda aka jika shi da magani ne magani wanda baya da cewa sauro ba zai shiga ba da ya rako ma wani maganin yakan kore shi wannan zai rage yawan kamuwa da ciwon sauron da za a rika samun ciwon kai din ko ciwon kafa din. Amma dai abin da nake so in faɗa a nan a takaicen taƙaicewa shi ne zazzabin cizon sauro abu ne wanda dan an yi baka maganin shi da ka samu sauki nan da ƴan watanni in sauran nan ya sake cizon mutum zai iya sake kamuwa da shi, don har yanzu babu allurar rigakafi da za a ce an yi na mutum ba zai sake kamuwa da zazzabin cizon sauro ba. Amma dai a yara da shekara 10 kamar yadda ta faɗi yarinyar ta, mafi akasarin abin da zai haddasa musu ciwon kai ko ciwon gaɓoɓi zazzabin cizon sauro ne. Amma in aka je asibiti in aka yi binciken aka gaba zazzabin cizon sauro wani ba to za a fara dubin menene kuma sauran abubuwan da suka iya haddasa ciwon kai din don a ba ta magani.
To professor, misali a ce kamar yadda kai bayani tun da farko akan cewa idan aka ba mutum magani maganin bai kwalliya ba ta biya kudin sabulu bai sake koma gun wannan likitan ya ce maganin da aka ba shi bai yi ba. To misali mutum ya koma gun likitan nan har wajen su uku bai yi ba, me mutum ya kamata yi?
Zai iya canja likita domin yanzu a tayi mu a al'adar nan yawanci ma za ki ga sun tashi kemis suke fara zuwa tafiya. Mai kemis ɗin nan ba lallai yana da kwarewar da ta cancanci duk wannan abu ba, kuma wani cikin rashin sa'a mutanenmu ba su cika son ya yake nuna ni yau an iri iyakan na ba barin tura ka gurin na gaba in har ka je sau ɗaya sau biyu ka ga ba a samu canji ba mutum yana da damar ya sake tafiya wani asibitin na gaba da wanda yake zuwa wannan babu laifi ko da kuwa cewa shi wannan likitan bai baka takarda ba in ka je sai ka yi bayani da ka je guri kaza amma an yi ma kaza da kaza da kaza magungunan ma kana da rubutu da su a rubuce ko kuma rago magungunan ka zo da shi ka nuna ka ce ga abin da aka yi ma ga abin da ka yi ma amma ba a samu sauki ba don wannan likitan shi kuma ya tsira.
To bari mu je ga mutum na gaba ko malama bismillah.
Salamu
alaikum. Wa alaikum salam.
Salamu
alaikum salam.
Na zo ga barkin
mu. Eh? Muna jin ki.
Eh?
Fadi sunan ki ki tambaya ko?
Awa Aisha Ibrahim.
To.
Daga Kano. Ni tambaya da Allah akan misali yaro ne karami yake fama da yawan zazzabi. Ko yace idan ya dauki zazzabin nan sai cikin sa ya kumbura haka. Sai kuma jikin sa ya dau zafi. Duk sanda na kawo shi asibiti dai akwai sanda ma suka ce ko kila ne suka tabin ce dai ba abin da suka fahimta amma hoto ba aka komai ba. Sai dai sirri ta mana maganin zazzabi haka idan ya sauka. Amma kusan kowa su wannan cikin naka baya saɗewa ma dai.
A Professor ka ji tambayar tata ko?
Yaro ne karami yake zazzabi da kumburin ciki take ko?
Eh zazzabi ne kuma zazzabin na sa mai kumburin ciki. Sun je asibiti. Eh sun je asibiti har an gwada su a ga ko yana da sickle cells amma baya ba sickle cells din bane. Amma wai ko zazzabin ya lafa kumburin bai sauka. Shi ne take neman shawara.
Na'am. Yaro mai kamar yadda na faɗa a tambayar da masu hadiyo ta yi duk asibitin da aka je a nan za a fara tunanin abubuwan da suke haddasa zazzabi wanda kuma da yawansu mafi akasari na farko zazzabin cizon sauro ake tunani ko typhoid. Dukkanin su kuma da typhoid ɗin da zazzabin cizon sauro suna da wasu alamomin da yake nunawa a ciki. Yiwu ko kumburin ciki ko amai ko kuma zawo. Idan har an gwada an ga na'am?
Baya amai baya zawo. Kawai sai san da yake zazzabin nan.
Baya zawo. Sai dai kumburin
ciki. Baya zawo baya.
Haka ne?
Eh wai baya amai baya zawo sai dai kumburin cikin duk lokacin da ya zazzabin.
Duk lokacin da yake to abin da ya kamata a yi a nan dai a alayi halin in har an je asibiti na san baya da cewa a dau jininsa a gwada ko yana tare da zazzabin cizon sauro ne ya kamata a dau a ce an dau bayan gidansa ma don a gani cewa menene a cikin nan nasa yake sa shi kumburin ciki. Bayan haka kuma ke ma kuma a gida akwai mutanen da wasu mutum ciwon nau'in abinci yakan sa su cikinsu ya kumbura. In har kika kula cewa akwai irin wannan nau'in abinci misali wani ya sha madara ko nono cikin sa yana kumbura in ko wake ko dangin su wake din in har aka gano cewa akwai wani nau'in abinci da in ya ci ne cikin nasa yake kumbura ko da zazzabin ko ba zazzabin to sai a guji a rage amfani da wannan abincin da shi.
To kuma ma wani irin likita za ta je? Likitan yara ne ko ku akwai takamaiman likitan da za ta je ta gani?
Likitan yara ne. Likitan yara za ta je ta gani. Likitan yara za ta je ta gani da tabbatar kuma likitan yara ne domin in ta je kananan asibitoci misali irin Shakatakitin nan da za a samu likitan yara ba. Amma dai manya-manyan asibitoci ne yanzu akwai ƙwararrun likitan yara wanda su za su duba su ga wanda bincike ne ya kamata a yi.
To mai tambaya na gaba bismillah ko?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Fadi sunan ki ki tambaya ko ana jin ki?
Sunana
to.
Na'am.
Ni garin Kano.
To.
Tambaya ta anan shi. Idan ina jin yunwa. To a lokacin idan ban ci abinci ba, zan ji na zai dinga shotin haka. Ko kuma idan da jin kai na yana jiya sosai ciki na yana irin ƙara haka na kusa da ni ma zai iya ji. To bayan lokacin idan na samu abinci ina ci to ba zan iya cin daidai abincin da na saba ci ba sai na ci sosai da yawa tsuna. To sai na ci da yawa tsuna sai in ji abincin ya tsaya min a saman ciki na to sai in ji ƙasan ciki na kuma yana murɗa akwai ba zan iya yin gyaɗa ba. Dole idan ina so abincin ya faɗa sosai na nemi wani fruit haka na sha sannan abincin zai fada. Kuma sannan baya ga gidan haka ta faru bacin an haka, to kuma a zan ta kwata-kwata ba zan iya jin daɗi ba ta inda jiki na mutu, kuma abincin ba zai fada ba, ba kuma zan iya yin gyatsa ba.
Professor, wannan wani wacce matsala take fama da ita?
To abin da yake faruwa na farko dai kwata-kwata faɗa a nan, duk sanda mutum yake jin yunwa ɗin har ya kasance yunwar ta kama shi sosai, ai ba shi da kuzari a jikinsa saboda nabin ɗin siga a jikinsa ya yi ƙasa, zai rika jin jikinsa yana rawa. Na ji ta ce ko jikinsa yana shaki ne, jikinsa zai rinka rawa saboda glucose ɗin da yake cikin jikinsa ya yi ƙasa sosai, kuma har ciwon kai ma duk za ka iya samu.
Abinda ya sawaka kenan a yau, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu, Professor Awolu Umar Gaji da zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa. A halin yanzu kuwa Jama'a Lice a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin, nake fatar a huta lafiya.
A gaida Jummai Ali da shirin Bango. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko muna ta hanyar saƙon email.
Saƙon farko ya fito daga Comrade Mansur Babaura na faɗa, Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Muna addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya a Najeriya, Afirka da ma duniya baki ɗaya. Sai kuma sako na biye wanda ya fito daga Sani mai lange-lange Yalwaya Wuri. Assalamu alaikum BOA Hausa. Muna kira ga al'umar jihar Zamfara da su gaba da jajircewa har sai haƙarsu ta cimma ruwa, wajen ganin sun zaɓi wanda ran suke so, da fatan Allah ya sa a dace. Sai kuma sakon Abdulhamid Bashir, don Allah ku isar muna da wannan sako zuwa ga uwar jam'iyyar APC da kwamitin da ke shirya zaben fiddagwani a matakin jihohi, da ayyuwa al'umar jihar Zamfara adalci wajen ba su damar zaben dan takarar gwamnan da suke so ba wanda wani yake so ba. Sai kuma sakonmu na ƙarshe na haɗin gwiwa ne daga Fatima Musa Wada da Aishatu Musa Wada da Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi, jihar Filato. Assalamu alaikum BOA Hausa. Tabbas ci gaba da fasa kwai da Laftanar Yusuf Tukurbura ta yi a kan rikicin jihar mu ta Filato, mu al'umar hakan ya yi mana daidai.
A gaida Hafiz Baballe da wasiƙu masu sauraro, kafin mu kammala shirin namu ga takaitattun labarai, Grace Alheri za ta karanto.
Ana dab da shiga matakin ƙarshe na tabbatar da alƙali Brett Kavano da cike gurbin kujerar alƙalin kotun ƙolin Amurka yayin da ake kyautata zaton kada ƙuri'ar ƙarshe ranar Asabar. Da farko dai, sanatoci za su yi nazarin rahoton da hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI ta yi bisa zargin da ake yi wa Kavano na cin zarafin wata mace lokacin suna matasa, da kuma zargin cewa ya nuna tsiraicin sa gaban wata mata lokacin suna jami'a. Shi dai wanda ake zargin ya musanta wannan zargi. Shugaban kwamitin harkokin shari'a na majalisar dattijai Chuck Grassley ya bayyana yau Alhamis cewa kwamitin ya karɓi rahoton binciken hukumar FBI, kuma shi da ɗaya daga cikin ƙusoshin jam'iyyar Democrat Diane Feinstein sun amince za a ba dukkan ɓangarorin dama su nazarin bayanan. Yanzu haka Melania Trump ta shugaban Amurka tana ƙasar Malawi a yau Alhamis, ƙasa ta biyu da take ziyara a rangadin da take yi na wasu ƙasashen Afirka.
Masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai kuma can anjima idan Allah ya kai mu da daddare za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin wanda suka taimaka shirin ya zo muku, da kuma injiniyan namu Rob McHale da Julie Lazarus Gresham, a yau za mu so mu ji ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da wannan mataki da 'yan siyasa ke sauye-sauyen sheƙa. Wannan shi ne za mu so mu ji ra'ayinku idan Allah ya kai mu. Mai gabatarwa Yusuf Aliyu Harande. Ku huta lafiya.